السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. تويوا ناسو إني مغانا ديدي والنزوكتي أكان أبو بوغو دابيو لسوك الشافي إبادة بزكي بسكنتر متاع azumin tasu'a da ashura, wato azumin ranar 9 ga wata da kuma watan 10 wannan wata mai alfarma na al-Muharram na wannan shekara ta 1442. Ya zama larura in yi magana a kai saboda tambayoyin mutane da naga sun yi yawa akan ranar da za a yi wannan azumi a nan Najeriya. To ranar da za a yi waɗannan ko ranakun da za a yi wannan azumi a nan Najeriya su ne ranakun Asabar da Lahadi a nan ƙasar Najeriya. Da waɗansu ƙasashe da ba su ga wata a ranar Alhamis da ta gabata ba waccan wadda zai kama ɗaya ga watan Juma'a, ɗaya ga watan Al-Muharram. Da haka ya kama Asabar shi ne ɗaya ga watan Al-Muharram a waɗannan ƙasashe. Amma waɗansu ƙasashe kamar Nijar, kamar Sudan, kamar Egypt, kamar Saudiya da waɗansu ƙasashe masu yawa su sun ga wata ranar Alhamis da haka Juma'a ɗaya ga wata a wajensu. Da haka gobe su da jibi su ne ranakun da za su wannan azumi na tasu'a da ashura. Amma a nan Najeriya ranar Asabar da Lahadi. Akwai masu tunanin dan menene ba za a yi amfani da ganin waɗancan ƙasashe ba, wannan ba ita ce sunnar annabi ba sallallahu alaihi wasallam. Hadisin Quraib lokacin da ya dawo daga ƙasar Sham ya zo garin Makka, itarar mutanen Makka sun ga watan azumi ranar Asabar. A can kuma a Sham Muawiya Allah ya kara masa yadda ya ga wata ranar Juma'a ko ya fara azumi ran Juma'a, amma a Makka sun fara nan Asabar. Da ya zo ya tarshi ya zo da azumi 29 a bakinsa, su kuma mutanen Makka suna da azumi 28. Kenan shi ya tunaninsa gobe kamar yadda Muawiya ya ga wata za a yi an sallah Juma'a kenan. Su kuma mutanen Makka gobe Juma'a shi ne azumi 29 a tare da su. To da haka ilimi su yi amfani da ganin wata na Muawiya na Abi Sufyan a lokacin yana Amirul Mu'minin. Amma Abdullahi dan Abbas ya ce da shi a ba za mu kushe ba muna azumi har sai mun ga wata ko kuma mu cika azumi 30. Ya ce wannan ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ce kowanne gari suna da ganinsu, da haka kowace ƙasa suna da ganinsu. Don haka kada wani ya ce shi yana Najeriya zai amfani da ganin Saudiya ya yi wannan ibada, to ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala. Abu na biyu, akwai masu cewa za su yi ihaba wai su yi Juma'a, su yi Asabar, su yi Lahadi. To wannan shi ma ba daidai ba ne, bid'a ce, ka saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Tunda ya tabbata a nan Najeriya za a yi ne Asabar da Lahadi, to haka za ka haƙura ka yi Asabar da Lahadi. Kamar yadda na faɗa wajen karatu ranar Lahadi da ta gabata, ya kamata ainihin kada laifin wani kai ya jawo naka, kada ba daidan ba wani isa kai ma ka yi ba daidai ba. In kana ga waɗannan shugabanni sun yi ba daidai ba, to ka kyale su. Allah subhanahu wataala ya tattara abin da zai musu. Kai an baka umarni ka yi musu ɗa'a cikin abin da ba saban Allah ba ne, kuma wannan abin ba saban Allah ɗin ba ne. Saboda haka tunda ba saban Allah ba ne, ba ka da iko da za ka ce za ka saba musu. Saboda haka wajibi ne mutane su shiga daidai sa kan irin wannan abu. Yanwa masu albarka, kamar yadda na faɗa wannan lokaci, mu ji tausayinsu ma. Allah subhanahu wa ta'ala ni da kai a matsayinmu na mabiya ya sa daidanmu tare da daidansu daidai ce. Haka nan kuskurenmu tare da kuskurensu namu daidai ne, mu babu kuskure a tare da mu. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce za ku za a shugabantar da shugabanni a kanku, za ku ga abin da yake shi ne daidai amma an saba masa. Ya ce ku yi musu da'a, ku ji ku saurare su, ku yi musu da'a. Daidai kun ga kafirci balo-balo, ba ku da hujja a wajen Allah. A wani hadisi ya ce idan sun yi daidai to da ku da su kun dace in sun yi kuskure ku kun dace matsala tana kansu saboda haka mu tausayin su akan cewa in sun yi kuskure su wannan ba ne dan ba ina kansu amma mu da muka yi masa da'a akan wannan mu namu kuma ya zama daidai saboda haka mu tausaya musu akan wannan kada kuma mu hada da ainihin wato bi ta da kulli yan uwa masu albarka bijire wa irin waɗannan umarni hanyoyi ne na kaiwa ga rashin jagoranci da shugabanci a tsakanin al'umma saboda haka wajibi ne mutane ya zamanto suna lura da menene yake zuwa menene yake dawowa menene yake faruwa a cikin al'umma kuma menene abin da ya kamata su aiwatar yan uwa masu albarka abu na biyu da yake shi ma wajibi a yi magana a kansa ya zama larura shine azumin ya fada ranar asabar da lahadi kuma akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada yin azumi a waɗannan ranaku sai a azumin farilla to wannan hadisi yan uwa masu albarka ko ibadu suna da take guda biyu akwai ibadu masu sababi akwai waɗanda ba su da sababi da haka wanda aka hana kai shine azumi na haka kawai kace za ka yi azumi ranar asabar kadai ko kai azumi ranar lahadi kadai amma waɗannan masu sababi kamar azumin tasuwa da ashura kamar azumin ranar arfa wani azumi ne da shari'a ta yadda kamar azumin sita shawwal wanda za ka yi ko azumin ranakun cika 13 14 15 in sun hada da juma'a ko asabar ko lahadi mutum ina da dama ya yi su wannan shari'a ta yadda saboda haka ai wancan hadisin ba ina magana bane akan irin waɗannan a'a ina magana ne akan azumi haka ko to haka nan kamar yadda hadisi suka tabbata an hana yin ko hadisi ya tabbata an hana yin azumi ranar asabar da lahadi kawai to haka nan ya tabbata an hana yin ranar juma'a da asabar da lahadi sai dai in za a hada gaba da baya misali juma'a da asabar ko alhamis da juma'a ko aljuma'a da asabar ko asabar da lahadi ko lahadi da asabar ko lahadi da litinin wato kada mutum ya ware ranar juma'a kada ya yi azumi ko ya ware ranar asabar kada ya yi azumi ko ya ware ranar lahadi kada ya yi azumi wannan hadisin ina magana ne akan irin haka nan amma ba akan yin shi asalin azumi din ba da fatan Allah subhanahu wataala ya dace da mu ya fahimtar da mu Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon yin wannan ibada inda yake so mai da mun yi Allah ya sa ya karba Allah subhanahu wataala ya tausaya mana a cikin rayuwar Allah ya kawo mana shugabanci na kwarai Allah ya kawo mana jagoranci mai kyau Allah ya kawo mana ainihin shugabanni masu ainihin sauraron al'ummarsu masu yin abubuwa da ba suke daidai Allah ya tsare mu kuskure da mu da su Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka bari masu baruta Allah ka jiga mu da jigan magabata mu da gafarta mu su iyayenmu da malamanmu da yan uwanmu da abokanmu da ƴaƴayenmu da ainihin dukkanin musulmai Allah muna roƙon Allah ka jiga su Allah ka gafarta mu su mu da muka rage muna rayuwa Allah ka yi mana arzikin cika da imani Allah ka sa aljanna ta zama mutum mu ko mana inda muke magabatan mu zuwa Allah ka ba mu mafi muna zuwa a bayan mu Allah ka tafi gaje da musulunci da musulmai wa sallallahu alaihi wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته